Jackson. Il a même fait avec Michael Jackson ou encore même Steve. Good morning, South America. Direct
from Washington. Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 4 ga watan Yuni shekarar 2022. A yau Asabar an kashe wani dan kungiyar sa kai a unguwar Lugbe a Abuja wanda ake zarge sa da kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A jamhuriyar Niger kuma hukumomin kiwon lafiya sun gargadi maniyata aikin hajin bana game da muhimmancin mutunta ka'idojin kiwon lafiya wanda hukumomin Saudi Arabia suka shimfiɗa. Za a kuma ji tattaunawa da wakilin mu Umar Faruku Musa yayi da shugaban jam'iyyar APC Senator Abdullahi Adamu akan yunkurin da jam'iyyar ke yi na neman sulhu na fitar da mutum daya yayi takarar jam'iyyar, amma dai ya ce ba zai tilasta wa kowa ya amince da hakan ba. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyin na ya shirya mana. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya zargi makiya yana nufin Amurka kenan da neman yin amfani da zanga-zanga don raunana jamhuriyar musulunci ta Iran. A ƴan makonnin da suka gabata an yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin tsadar rayuwa da cin hanci da rashawa a biranen Iran da yawa. A yau makiyanmu sun zuba ido su ga jama'a na zanga-zanga don caccakar jamhuriyar ta musulunci, a cewar Khamenei a lokacin wani jawabi da ya yi ta talabijin. Rugujewar wani gini da ake ginawa a birnin Abadan da ke kudu maso yammacin kasar ranar 23 ga watan Mayu ya haddasa zanga-zangar nema a kashe jami'an da ba sa aikinsu bayan da bala'in ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 37. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tura wa sarauniyar Ingila Elizabeth saƙon taya murna a cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, yayin da Birtaniya ke bikin murnar cika shekara 70 da mulkin sarauniyar. Jiya Juma'a ce rana ta biyu cikin kwanaki hudu da aka ware don bukukuwa da faretin bikin murnar cika shekara 70 da basarakiyar 'yar shekara 96 ta yi, wadda ta fi dadewa a kan karagar mulki a Birtaniya. Ina mika saƙon taya murna gare ki da al'ummar ƙasarki a wannan lokacin bukukuwan ƙasar da kuma zagayowar bikin ranar haihuwar mai martaba a hukumance, a cewar Kim a wani saƙo da ya tura mai ɗauke da kwanan watan biyu ga watan Yuni. A shekarar 2000 ne dai Birtaniya da Koriya ta Arewa suka kulla hulɗar diplomasiya. A jamhuriyar Niger, 'yan ƙasar na ci gaba da kokawa game da kuɗin kujerar aikin hajji a wannan shekarar da suka kai sefa miliyan 3 da jaka 281. Kuɗaɗen sun zarce na shekarun da suka gabata sosai. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo.
Yau bayan sanarwar da ministan kasuwancin jamhuriyar Niger ya yi a shekaran jiya na kudaden da hukumomin kasar da dukkan masu ruwa da tsaki na ayyukan hajjin bana suka yanke, ana iya cewa abin baiwa jama'a da dama dadi ba a kasar, tunda kujerar aikin hajjin bana ta habra har ta kai sefa miliyon 3 da jikka 281 da yan tammomi. Jafaru sarkin shanu ɗaya ne daga cikin yan fafatakar na jamhuriyar Niger masu kwato masu saye da sayarwa haƙoƙinsu.
A sun yawa ƙarin ni sai mu yi mamaki mu ce dan me na an kai hakan ga? Domin me kudi da suka ba su na zuwa Makka ba su taiba dai ba a yi musu komai cikin su ba. Kenan aje su ne za a yi. In aka aje su kuɗin banki aka aje su, in sana'a aka sa su, ƙaruwa dai za su yi. Ko banki ka kai su ka aje sai sun ƙaru. Kenan ya kamata a ce ma sun ci riba kuɗin su da suka aje shekara 1-2 din ga ba a ce su ƙara ba. Kenan ina mugana mu tunani in ka kasa ƙara ma kuɗin ka ba wanda ka bar gi wadancan ba za ka same su ba.
Tun dai shekaru 2 da suka gabata ne ba a samu gudanar da ayyukan aikin hajjin ba sanadiyar cutar coronavirus. Amma tun wannan lokaci maniyata da dama ne ke ci gaba da ajiye kudaden su a kamfanonin aikin haji da umara na jamhuriyar Niger domin samun sa'idar tafiya a dukkan lokacin da abin ya yoyo. Waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger sun nuna rashin jin daɗin su game da ganin yanda kudaden suka habra na shekarun da suka gabata.
Sunana Abdul Soja, wannan abu da an kai na kuɗi a gaskiya bai ma duk inda musulmi shi bai mai daɗi ba, anan da ƙasar mata Niger lashi kamar sauƙi abubuwa.
Sunana Dan Iya Tayar, kudin haji gaskiya ban mashi daɗin kudin da an kai ba, amma shi Allah duk wanda kaddarce shi tai haji wallahi ko miliyan ɗari na insha Allah Allah na bashi shi tahi.
Aikin hajin na ɗaya daga cikin farin loli biyar na addinin Islama, abinda ya sa waɗansu cewa zakaran da Allah ya kaddara da yin cara ko ana shaho ana mazuru sai ya ƙara. Haruna Mamman, Bankwa da birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau Asabar ne aka kashe wani dan kungiyar tsaron sa kai a unguwar Lugbe a Abuja, wanda ake zargin sa da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahotanni sun nuna kisan da taron jama'a suka yi masa ya faru ne a kasuwar katako da ake kira Timba Market a yankin hukumar gidaje ta tarayya a Lugbe a Abuja. Shaidun gani da ido sun ce mutumin da aka kashe shi musulmi ne wanda aka san shi da kalaman ɓatanci ga manzon Allah, kuma ya aikata na baya-bayan nan ne a daren ranar Asabar. Sai dai rahotannin sun ce mutumin da aka kashe shi ne, wato an kashe shi ne ko kuma mutanen da suka kashe shi suna da yawa, sun haura jami'an tsaro da suke wurin yayin da ake mai kisan inda aka kashe shi, kuma aka kona ga wasa a gabansu. To sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun gargaɗi maniyyata aikin hajjin bana dangane da muhimmancin mutunta ka'idojin kiwon lafiya da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa da nufin daƙile yaɗuwar cututtuka yayin aikin hajjin bana. Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ka'idodin kiwon lafiyar da hukumomin Saudiya suka zo da su a bana sun yi nuni da cewa dole ne kowane alhashi ya gabatar da takardar shaidar allurar rigakafin cutar COVID-19 da kuma wasu cututtukan da tun fil azalba baki bane a sahun al'umma, kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a taron manema labarai.
Akwai shaushawa ta ciwon ɗan sankarau, wannan vaccine ɗin yana da wani launi, ya kamata kwana 10 mutum ya shiga kiyaye ta hashi. Akwai shaushawa ta fever zone, horon masassara, ita ma kwana 10 kakin mutum ya tahi ya kamata a ciya wannan shaushawa. Akwai shaushawa ta ciwon da ake ce ma ciwon sha'ina ko polio, saboda ni an kasa wannan shaushawa saboda 18 ga watan Masu da wuce an samu wannan ciwo kasa Mozambique, kenan wannan ciwo yana nan ta tamiwa yana yawo, don haka na sun ka ɗauki wannan matan wucewar da duk zai shiga ƙasarsu in bai wannan shaushawa ko ya zo hilin jirgi za a maido shi.
A kan batun cutar corona, ƙasar Saudiya ta ce ya zama wajibi alhazai su gabatar da takardar gwaji da ake kira test PCR baya ga takardar shaidar allurar rigakafi da ita ma ta zama dole.
Shaushawa ta yaƙi da ciwon COVID vaccine kashi uku suke, wannan in baka da su ko ka shiga jirgi ka safka ana mai doka. Akwai vaccine wanda ake ce ma launin AstraZeneca, akwai Johnson, akwai Pfizer, ko ka yi shaushawa sai ka ba da wannan bincike na COVID. Ya kamata kwana uku kafin tayya mutum an je an auna shi an ɗauki abin da ya kamata a ɗauka don a yi mai wannan binciken. Mai gwamnati ya ɗauki matakai saboda ga a zo ana kwana uku tayya ka zo a yi mai bincike a ga kana da wannan ciwon, don wannan akwai shi baka tayya. Kenan akwai abin da ake ce ma bincike na gaugawa wanda za a yi mutane kyauta duka bisa watan kasar da babu department da ba in, shine ake ce ma test antigenic rapid, za a yi mutun shi da an gano yana da wannan ciwon sai a yi mai magani kyauta. Kenan in ya zo nan ya mai rabda zai wannan test din na PCR wanda zai ba ya damar shiga jirgi in an yi za a iske bai da wannan ciwon.
kujeru sama da 700 ne hukumomin Saudiya suka ware a bana domin alhazan jamhuriyar Niger. To amma hawhawar kudaden kujerar haji da aka fuskanta na iya zama shinge ga maniyata da dama. Koda yake wasu majiyoyi na cewa an fara tantauna hanyoyin samun kudaden tallafi daga gwamnati da nufin daukan nauyin abin da ya karu akan farashin na shekarun baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Sabbin rahotanni da ke cewa jam'iyyar APC ta yi fatali da wasu daga 'yan takarar mukamin shugaban kasa a jam'iyyar APC su 23. Shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu ya ce dukkan mutane 23 an amince da su, ko da yake akwai shirin neman yin sulhu na fitar da mutum daya wanda shi ba zai tilasta kowa ya amince da hakan ba. Daga Abuja, Umar Faruk Musa ya tattauna da shugaban na jam'iyyar APC Abdullahi Adamu.
Mun ji waɗansu sun fara cewa wai an sauke wasu da cikin masu neman wannan lamari, wannan ƙarya ne. Mutum 23 suka je suka bayyana ga ainihin kwamiti da suke tantancewa, kuma dukkan 23 sun kawo sunansu, kuma dukkansu an kiryansu. Haka duban ganin banza ne suke kawai irin na dai yin wani ba a rasa wani yan jaridu domin a samu abin faɗa a sabon magana. Amma mu dai mun ga report ɗin, kuma ba inda cikin tarihi a ko daga can fiye cikin a su neman takarar nan dukansu 23. Kuma ba bugu da ƙari, yau ɗin nan Asabar shugaban ƙasa ya tafi Ghana. Allah da shi lafiya insha Allahu, yau da dare ne yau za mu su dina duk 'yan takarar duk 23. Ga ba ga wani ba sai dai kila ko ya samu sanarwan kuren lokaci ko kuma na bayanan shi zuwa, amma dukkan su fanga ya ce su.
Da haka shirin zaɓen nan ta ɗan takara za a yi shi bisa ga tsarin da aka gabatar, kuma za a bari kowane ɗan takara shi nema, babu wanda za a ce za a iya hana,
ba wanda za a masa dole, babu. Amma idan a kowane abu na neman arziki bisa al'adarmu, ba ma tsarin mulki na zamani na jam'iyyu ba, ko gida ne aka ce yau sarki ya shude a cikin magada aka so a samu sulhu tsakaninsu, a samu matsaya tsakaninsu, gida ɗaya ne, zaure ɗaya ne, mutum huɗu biyar su cancanci sarauta, sun ce wato wane ya kamata ya zafi dalili kaza, wane ya kai kaza. Za mu irin wannan muna kan yi, idan cikin wannan halin an rage waɗansu sun ce sun to shi ke tun haka ne mun haƙura, ko kuma shi ke na idan Allah ya sa gwamnati a tsindi ba mu ma da idan rahama dan kaiwa da kowane ka yi an rashin maka mu samu ɗan farfaɗo. Wato ana irin wannan abubuwa, wasu sa shiga da irin wannan dalili ne kawai. To amma dai mutum ta shiga za a ba shi ƴancinsa, ɗan Najeriya ne, muddin ba kowane abu ne fitacce wanda ya sa a cire shi daga cikin masu ayarin masu neman ba, za ba kowa dama har zuwa ƙarshe.
Don haka a fahimtar mu za ku yi ƙoƙarin ku yi sulhu, ku fita da ɗan takara na maslaha ko sulhu, amma idan ya gagara wasu ba su ba da haɗin kai ba za a bar kowa ne mukamin takara da kowa.
Jama'a ne shiga karawa wuta.
Tattaunawar Umar Faruk Musa kenan da Sanata Abdullahi Adamu shugaban jam'iyyar APC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum DOA Hausa, dan Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyandambiri, kuma me ke kawo ta? Mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta Yawuri. Za kuma a ji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi, mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. Bari mu fara da tambaya kan ƙyandarbiri ko monkey pox a Turance. Idan mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta na tare da mu, ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka.
Jama'a assalamu alaikum, wannan tambaya da Malam Ango, malamin makaranta Yawuri ya yi kan wannan cutar da aka gani a wayansu kasashe ta ƙyandarbiri, mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba. Ita dai wannan cuta ta ƙyandarbiri wacce ake kira a Turance monkey pox, an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu burrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin Copenhagen na ƙasar Denmark a kimanin 1959. Bayan balle wannan cutar a burin da aka keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta ƙyandabiri. Ita ƙwayar cutar virus ɗin da ke kawo wannan cuta ta ƙyandabiri ta yi kama da ƙwayar virus da ke kawo cutar agana ko ƴan rani wacce take kawo cin zanzana, amma yanzu an kauda wannan cutar a bayan ƙasa. Ba a ganin mutane ɗauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya. Wannan cutar ta ƙyandabiri ta fara bulla a mutane ne a ƙasar Democratic Republic of Congo ko kuma a ce Congo Kinshasa a kimanin 1970, inda cutar ta bulla a wani yaro ɗan wata tara. Bayan ballarta a Democratic Republic of Congo a kimanin 1970 zuwa 1971, cutar ta sake balla a ƙasashe kamar su Liberia, Nigeria da kuma Sierra Leone. Bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu ƙasashe kimanin 15 tsakanin Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya. A takaice dai wannan cutar ba sabuwa bace a duniya, amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani a kanta saboda ɓullarta a ƙasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal. Ita wannan cutar kamar yadda na yi bayani a baya ta yi kama da agana ko ƴan rani, amma ba tsananin su ɗaya ba, ba ta kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko ƴan rani ba. Suna kamar neniya ta yanda alamominta ke faruwa, kamar yakan fara ne da ɗan zazzaɓi, sannan kuma sai kasala, ciwon kai da yawan gajiya. Idan mutum ya harbu da cutar yakan ɗauki kimanin kwana 5 zuwa 21 kafin alamomin cutar ya bayyana, amma mafi akasari dai a tsakanin kwana 7 zuwa 14 mutum zai iya nuna alamun wannan cutar. Kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko ƴan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa, amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa. Bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya, bayan kaman kwana 1 zuwa 3 sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje, daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa, sannan su fashe, sai kuma su yi tabo. Bayan kamar sati 2 zuwa 4 za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba. Amma yayin da mutum yake ɗauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane, saboda ita ana ɗaukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane, yayin da mai ɗauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taɓa wanda suke mu'amala tare, ko kuma ruwan ciwon ko mikin na ƙurajen da suka fito daga wannan cutar. Saboda haka irin wannan mu'amala ta ƙud-da-ƙud tana yaɗa cutar tsakanin mutane. Sannan mu'amala da dabbobin da suke iya ɗaukan wannan cutar kuma suke ɗauke da wannan cutar tare da su, kamar su birrai ɗin ko kuma irin ɓeraye da gafiya da makamantan irin wayannan ƙananan dabbobi, shi ma zai iya yaɗa cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin, ko kuma cin namansu, ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi, ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya, mayafi da shimfiɗu. Akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa yana haɗarin kamuwa da ita, a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi. Ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba. Yanzu haka an samu ɓullar cutar a ƙasashen Turai da kuma Amurka, wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba, wanda yake tada hankalin duniya. Amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda alƙalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta COVID-19, amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi. Kuma har yanzu alƙalima ba su tabbatar da cewa ana ɗaukanta ta hanyar maniyi ko kuma ruwan gaban mata ba, amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna. Ya Allah, ta haduwa ne ta fata da fata, yasa cewa cutar take ci gaba da yaduwa. Idan mutum ya sami wani kurji da bi ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da yayi zazzabi din yayi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa, yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandanburi ko kuma ba irin ta bace. A diddai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya, yana da kyau mutane su je su duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke damun su. Da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da Malam Ango, malamin makaranta.
Sai kuma ansar Malam Sani Ali, mai son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Rano da ke jihar Kano. Idan mai tambayar na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano, Tijjani Muhammad Naniya, wanda ya ce,
"A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim." Ita Rano, kamar yadda aka nemi sani, duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa, amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen Hausa, wato kasashen da ake su a kasashen Hausa bakwai, wato tsofaffin garuruwan da Hausawa suka zauna, musamman kuma da yadda masu yin hijira daga ɓangaren Daura suka zo suka sake ƙarfafa shugabanci a wannan wajen. Wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da Sibagauda. Kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta ƙani ne ma ga Bagauda, ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, shi ana kiransa Zamna Kogi, shi ne sunansa. Akwai Bagauda, akwai Zamna Kogi, kuma dukkansu ‘ya’yayen bawo ne. Shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda. To a ‘ya’yan bawo ɗin, Rano shi ne ɗan auta, shi yasa ake kiransa autan bawo. Shi Zamna Kogi shi ne autan bawo, amma Rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya. Da farko ma da aka kafa ta ba sunanta Rano ba, sunan babban inda ake zaune Zamna Gaba ko Zauna Gaba, sunan garin kenan asalin inda suka zauna. Daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma ɓangaren da yanzu suka samu kansu, kuma ta samu sunan Rano. Saboda haka wato Rano ƙasa ce ta Hausawa, gari ne na Hausawa wanda ya fi shekara 1000 da kafuwa. Sannan da lokacin da aka kafa Kano, to kuma lokacin ne aka kafa Rano, domin kamar yadda na gaya maka nan Bagauda shi ne ya kafa ta, kuma sunansa Zamna Kogi. To lokacin da Kano ta fara bunƙasa, duk da suna girmama Rano, amma sai suka zo suka kuma shafa Rano a sha'anin mulki, suka haɗo da Rano a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijimasu, wato wanda ya yi rayuwarsa a ƙarni na 13 halin ɗari a shekara ta 1136 zuwa 1996 da lokacin Gijimasu ya yi mulkinsa. To saboda haka a wannan lokaci shi ne suka mallake Rano, suka fi ƙarfin Rano, suka shigo da ita cikin mulkinsu. To amma duk da haka suna girmama Rano kuma suna ba ta matsayinta, ba su kai musu waɗansu sarakuna ba. Duk sarkin da ya rasu to ɗansa shi ne zai gaje shi. To Rano sai ta kaji wannan albarka, cewa tun da ita ma daga Bagauda daga bawo take, to ba idan an kama ta bai sa an canza sarkinta ba, sai aka bar sarkinta aka yi, kuma ya mutu daga jininsa dai ake naɗawa. Haka wannan abin ya tafi. har lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba, daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su.
To kace shi wanda ya kafa shi gari, wannan gari na Rano, dan uwan Bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan, misali ba wai shi Bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba, misali sarki ya nada hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba,
ba wakilta shi ba. Ka san abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen Hausa. Da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka yi ta yi, sun zo sun kafa garuruwa daga daura. Irin garuruwan nan su Gano da sauransu, duk akwai wanda suka yi ƙaura daga daura suka zo suka kafa. Amma abin da ya sa aka fi karfafa ta su Bagauda, domin wannan ƙaurar ce ta kunshi mutane ne da yawa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka, da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayar ta Kano, sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham, da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Kuma da Allah a gaida Ibrahim Kalamasi Garba. Yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai shigo da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta akan jerin sunayen yan wasan Super Eagles 27 da hukumar kwallon kafar kasar ta NFF ta gayyata domin fafata wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2023. Wata sanarwa da hukumar ta NFF ta fitar a jiya Juma'a ta bayyana yan wasan 27 da suka hada da masu tsaron gida uku, Francis Ozoho, Adewale Adeyinka da Adebayo Adele. Yan wasan baya goma su ne William Ekong, Kenneth Omeru, Leon Balogun, Chidozie Awazim, Zaidu Sanusi da Wola Aina da Sani Faisal da Kevin Basi da Shemia Jayi da kuma Abdullahi Shehu. Sai yan wasan tsakiya biyar da suka hada da Joe Aribo, Ogene Karo Etebo, Alex Iwobi, Frank Onyeka da Innocent Bonke. An kuma gayyaci yan wasan gaba tara, Ahmed Musa, Moses Simon, Samuel Chikwueze, Victor Osimhen, Ademola Lukman, Cyril Dessas, Terem Murphy, Sadiq Umar da kuma Emmanuel Dennis. To sai dai kuma babu zaratan yan wasa biyu, wato Kelechi Iheanacho da Odion Ighalo, lamarin da ya ja hankalin wasu yan kasar ya kuma haifar da ra'ayoyi daban-daban. Najeriya za ta soma buga wasannin na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ne tare da karɓar bakuncin Saliyo a ranar 9 ga wannan watan na Yuni a filin wasa na Mushir Abiola da ke Abuja, babban birnin kasar. Kada kuma su tashi zuwa Sao Tome domin fafatawa da kasar a ranar 13 ga wata. Wasu rahotanni da dumi-dumi na bayyana cewa mai horar da yan wasan kungiyar AS Roma ta kasar Italia, Jose Mourinho, na kan turbar komawa PSG domin maye gurbin Mauricio Pochettino. An dade ana rade-raden cewa kungiyar ta PSG za ta sallami kocin nata Pochettino, inda kuma rahotanni suka bayyana cewa ta yi matsayar cewa Mourinho ne ya fi cancanta ya maye gurbinsa. Dama dai an yi ta hasashen samun wasu sauye-sauye a sabuwar kakar wasanni mai kamawa, don bayan da kungiyar ta yi nasarar gamsar da dan wasan ta Kylian Mbappe da ya ci gaba da zaman sa bisa sabon kwanta ragi. Mbappe ya yi fatali da tayin kungiyar Real Madrid ta kasar Spain bayan da suka cimma matsayar kwanta ragin shekaru uku. To sai dai ya amince da ci gaba da takale da kungiyar sa ta PSG ne bisa wasu sharuɗa da ya gindaya, ciki har da ƙara masa albashi da kuma ikon sa baki kan lamuran kungiyar. Shahararren dan wasan kasar Argentina Carlos Tevez ya bayyana yin murabus daga kwallon kafa bayan kwashe tsawon shekaru 20 yana takale da Tevez, mai shekaru 38 da haihuwa, wanda ya takale da kungiyoyin Manchester City da Manchester United. Ya ce ya yanke shawarar jingine buga kwallon ne sakamakon mutuwar mahaifinsa a shekarar bara, duk kuwa da cewa ya sami tayi mai yawa na ci gaba da takale da mahaifin nasa. Segundo Tevez ya rasu a cikin watan Fabrairun shekarar bara, yana da shekaru 58 bayan ya kamu da cutar COVID-19. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Sakataren Janar ɗin ƙungiyar tsaron NATO, Jens Stoltenberg, ya gana da Prime Minister Finland, ya kuma tattauna da shugaban Turkiyya yayin da yake ƙoƙarin shawo kan ƙin amincewar Turkiyya akan ƙoƙarin Finland da Sweden na shiga ƙawancen tsaron NATO. Stoltenberg, wanda ya ziyarci Washington a wannan makon, a jiya Juma'a ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya gana da Prime Minister Finland, Sanna Marin, a lokacin da yake a can. Kuma ya tattauna akan ya kamata a duba damuwar Turkiyya don a ci gaba da shirin amincewa da bukatar Finland da Sweden ta nema zama mambobin NATO.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe in Allah ya kaimu za a ji mu dauke da wani sabon shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Laser Gresham da ta taimaka wajen hada shirin, da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Charleston. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ya bamu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.